Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 11 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan ranar yawan al'umma ta duniya shin yana kalubalantar ci gaban al'umma
matsalar ba zancen adadin jama'a bane akwai lafiyar akwai gurin aikin illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife nurses da kuma doctors
san yau ce ranar yawa ko jimlar mutane ta duniya wannan majalisar dinkin duniya ta ware ranar 11 ga watan Yuli kowace shekara kuma kin san kasar Najeriya tana cikin kasashen duniya da tafi yawan jama'a
haka ne akan haka ne ma wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya bangaren masu kula da jimlar jama'a
bari mu fara da hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana da ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya bangaren masu kula da jumlar jama'a
Hajiya barin baki dama ki gabatar min da kanki
sunana Hajiya Kori Habib ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya masu kula da jumlar jama'a UNFPA
kuma kici jami'ar hulɗa da al'umma ko kuma manema labarai na wannan ma'aikata ko to yanzu kuna bikin cika shekaru 50 da kafuwa a duniya baki daya kun shekara wajen 45 kuna wa Najeriya dai cikin kasashen nahiyar Afirka hidima to a ina zaki ce kun cimma Najeriya ne a bangaren kayyade iyali ko kuma lafiyar mata masu juna biyu ko kuma wajen haihuwar su
to kin san a kwana a tashi abu da yawa ya faru sauyi da yawa ya shigo a kasafin gaskiya lokacin da ma'aikatan mu ta fara aiki anan matsalar ba zancen adadin jama'a bane akwai lafiyar akwai gurin aikin illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife nurses da kuma doctoci mukan koya musu wayansu salo da ake na tsaro na lafiyar jiki to shi muka fi karfafa a wani sa'i kuma akwai kayayyaki kaman idan mace ta je naƙuda ta fara jini na guduwa a jikinta da sauransu da kuma irin farfadiyan nan da ake ce da shi eclampsia da muka zo muka gane cewa da yawancin mata da ke zuwa da suke da irin wa'annan matsala ne ba sai zamana bari muka shigo da wayansu kayayyaki da ake ce da su anti-shock garment riguna ne kaman jamfa taroba idan mace na da ciki ya zamana an ga ta fara wannan jini da menene ya fara gudana a jikinta sai maza ai sauri a saka mata wannan rigar to sai zamana zai tsayar kuma ta haihu lafiya da muka gane wannan duk yawancin asibiti da muka san muna aiki a ciki sai da muka danga rarraba musu wannan rigunan da kuma aka koya ma'aikatan gurin su midwife din yadda ya kamata su dinga amfani da shi
wato wannan riga da kuka bada tana hana wannan ciwon farfadiyan ne ga mai ciki
shi da ciwon farfadiyan allura ne daga an ga sun fara shi sai kaga an dauko alluran an yi musu yawanci sai ya daina sai ya zama na cewa da kamar yadda zaki ce ruwan sama ne ya dauke mata masu ciwon eclampsia da muka gane cewa da suna da shi sai a wuraren su kai yawanci ma dai arewa mu zan ce gaba daya to duk sai ya zama na cewa da mun fara sayan wannan magungunan daga kasashen waje muna shigo da shi ana babbawa duk asibitin da kuma mun koyar da cewa da duk mata masu shi an koya wa su midwife da nurses din yadda za su yi amfani da shi to a wannan ba an ci nasara a babba ba karami ba a wannan lokacin sai matsalar cutar yoyon fitsari cutar yoyon fitsari kin san sanadiyan fito da shi shine abu guda daya wa'ansu za su ce yarinya karama in aka mata aure ba ta cika ba kungurinta bai kauri ko ya kai ga matsayin ta aihu lafiya ba domin kankantar ta sai kaga ta zo ta yi ciki in ta zo aihuwa nakuda ya zama mata matsala da ya ki fitowa da sauransu to sai ta zo ta kama cutar yoyon fitsari daya kenan biyu cutar yoyon fitsari an ce in ma ba wannan ne ke kawowa ba matan mu da suke karkara da suke zaune fito kama sai ka tambayi izinin miji watakila kuma shi ya je noma ya je kasuwanci da sauransu
ciwo ya kama ka bayan shi
madalla nakuda a jabalgwale ana yin shi kwana daya kwana biyu kafin a tsira a je ga wannan kankananan primary health center din sai ka ga mace ta kamu da cutar yoyon fitsari din kuma ya zama labari na ukun illan shi ne a ce ma mata ta samu wani wanda ya bata izini ko wata taraka ta an je ga wannan health center din babu kwararriyar ma'aikaciya a gurin wanda za ta karbi gozaman wannan cikin da su nurses din to sai a ce bari a bada referral a dauke daga nan a mayar da su babban asibiti general kenan inda za a ce akwai doktocin da za a tarar kafin a je can a garzaya
an ya ce mai tsawo
yawa an dauki kwana daya kwana biyu in an je can din kuma kafin doktocin su ce sun karba domin yanayin yadda take din sai kaga an zo mata ta zo ta an fitar da dan ba rai ta kamu da cutar yoyon fitsari wannan matsala ne da muke da shi har zuwa yanzu kuma ba a iya magance shi gaba daya ba to kin gani wannan da muka zo shi ma muka ce to wai ba mu da kwararrun doktoci ne za a koya ma yadda za su yi su gyaran mata masu yoyon fitsari da domin wayansu suna yoyon fitsarin kuma suna na kashi ma duk a lokaci daya muka zo da doktoci suka koya namu doktocin sai muka ce to a maida shi routine gyara a asibitin ya zama na cewa da koda so ɗaya ne a sati a dinga gyara domin ana da su da yawa mata masu yoyon fitsari to wannan ma babban nasara ne da zan ce a cikin tafiyar mu da muke yi mun samu a Najeriya an yi gyaran UNFP din ta taimaka a kala ni da sani na an gyara mata fiye da 14,000 ko 15,000 a wannan aiki da wannan lokaci da na zauna din kuma har yanzu ba a daina ba za a ci gaba domin na san cewa da a Bauchi sati mai zuwan nan za mu je ana so a yi pool wato a taro su a yi musu gyara lokaci daya
wa'anda ke da cutar yoyon fitsari
to irin wannan abubuwan nasara ne babba guda daya a yanzu kuma abin da UNFP take tunani shine tazaran aihuwa ba a ce mata kar su aihu ba amma ya zama na cewa da mace tana da yanci na jikinta ta za ta ce ina aifi da ɗaya barin dan ba da rata ka dan huta in sarara domin shi cikin na fa magayi ne yau ka aihu ka fito da jini jibi ka aihu gatan macen da take da shekara 24 sai kaga ta zama kaman 40 dan babu wannan huta da jiki ya sake gina kanshi jini ya sake komawa jiki yo koma me kake yi indai yau kai shi gobe kai shi ai jibi dole ka nemi huta a kanshi to shine muke cewa wurin mu muna shigo da magunguna iri da yawa ga macen da ita ta kosa ita sai ta yi amma ba ta son mijinta ba zai ba ta sarari ko ita ma ba ta san ma zafin kanta ba kaga zata iya cewa a sa mata ko implanum din nan da ake saka hannu zata samu ratan shekara daya in ma karatu take so ta je in ma sana'a take so ta koya in ma wani abin da zata yi shekara daya dai ta dada rata
da murmurewa
ta murmure kafin ta yi wani cikin sai ta je a sake cire shi kin ga dai kenan in ma na kwayoyin ne in ma kwanoyin ma kuma aka gwada aka ce a shi bai karbe ta ba sai wancan ta yi kowanne wanda take so muna shigo da magani irin kamar yanzu misali in aka yi fyade in lokacin bai wuce sa'o'i 72 ba in wanda suka yi mata fyaden kuma watakila suna da cutan kanjamau in aka dauki maganin nan a lokaci daya aka ce ta sha to ba zai kamu kanjaban nan
ba za ta kamu ba
muna da wannan kuma muna ta bayarwa amma sai an tabbatar cewa da fyade aka yi mata an yi mata wannan gwaji din sai a mata ya rage gare ta za ta yi fandishi ba ta yi ba amma ba wanda yake so ya kamu da cutan kanjamau to kin ga ta wannan mun yi nesa yanzu akwai ƴan mata da ya dace su je makaranta ko kuma suna makaranta aka katsar musu da karatu suka dawo sai muka ce ya kamata a yi musu hanyar da za su dinga koyan dan sana'a ko dan wani abu to wannan akwai kudaden mutanen Canada da suka bamu ana yin shi a Kaduna an ce a dada mikarwa a ba kaman jiha guda biyar ko shida Borno na ciki Bauchi na ciki Kano na ciki to kin ga wannan ma mun ce eh kungiya suka kafu a fara tara ƴan matan da su suke so su natsu su koyi sana'a su dan koyi yadda ma ake magana turanci sun ga dama
to Borno Kano Bauchi ai da saura ko
zaga
jihohi uku kawai kika fadi
da Borno da Kano da Bauchi Kaduna ita ce headquarters yanzu ba suna da gurin kin ga da Sokoto da Kebbi a yanzu su ne ake cewa pilot project din da aka ba kuɗin da muke yi to banda wannan shi in kika dubi Najeriya mun yanzu kamar misali a wuraren mu na jihar Arewa mafi gabas ake ce da North East ko yawa to
Arewa maso gabas
fitin nan hayaniyar wannan ƴan ta'adda din ya sa mata suna cikin matsala kala-kala zaka ga mace ba miji wanda kuma an kashe mijinta a gabanta zaka ga mace sun yi mata fadi ne ma da sunan sun yi musu aure sun zo da ciki ko da ma banda wannan zaka ga yara kankanana da suka fito ba yadda ba su da iyayen ba ma mai lura da su zaka ga wata a cikin wannan matsayin mata fito da ciki daga ita sai ɗan rigan jikinta to irin wa'annan mu a gurin mu sai mu ce eh meye ne bukatun su a ranar da aka kawo su suna bukatar ittifafi na rufe ciki al'ada ga su wanda suke ba su ba da ciki da su ba suna yin al'ada dole a sa musu yar pakitin da zai zama na cewa da yar audugan nan da yana tare al'ada yar kamfai da za su hada da shi yar sabulun shafawa ko kuma wancan sabulun wanka da yar sabulun mai na shafawa da irin wannan dai dan na cewa jama'a ba sai ka ce wannan ma ba za ka iya samun shi ba kafin yan agaji su zo to wannan muna nan da su da su bargo da zani muna nan da su a nan na daya nan na daya nan na daya duk matan da aka ce an kwaso su daga Zambiza Forest kuma daga ina ne dai aka zo da su sojojin suka ce ga su kowanne sai mu ba su ɗaya da bokati da yar kofi na shan ruwa da yar plate da koma abinci ake rabo dai su zama na chat za su iya zuwa kitchen din a dan sa musu to wannan tallabi ne fa da muka fara tun bayan ba kuma har yanzu ba mu daina ba dan har yanzu ba a daina fito da mutane daga cikin jejjikan nan na Barta ba ana nan ana fito da su kuma suna fitowa a wahale to kin ga wannan ma abu ne daya da zance ko da gwamnati na yi dole jama'a sai sun sa hannu kafin a ce an ci nasarar shi
to shine dama tambayar da zan miki nan gaba shine tambayar da zan miki na gaba ita ce kuna yin waɗannan abubuwa duka a Najeriya shekarun nan masu yawa kuma ana da gwamnati to haɗin gwiwa kuke yi da gwamnati
ito wato akwai wanda muke haɗin gwiwa da gwamnati kamar misali in ya zama na ta fannin taimakawa mata ne ministry wato ma'aikatar mata da kuma ma'aikatar kiwon lafiya mukan yi aiki tare da su wadda kudda kuma su ma sukan kawo abinda ake ce a government counterpart contribution wato kamar asusun bika za mu ce musu ga iya jimlar da muke da shi wa wannan gurin kuma ku dan miƙo tallabin ku don mu tabbata mun yi abu da yawa ba kaɗan ba To amma za ki ga duk da muna hakan da su akwai lokacin da sai kaga an kasa a ce a ai kasafin gwamnatin bata fito ba da sauransu amma mu ba za mu fasa aiki ba sai mu ce to a tura kudin inda ya dace ya je kafin nakun ya fito in ma ya fito ko bai fito ba ma dai mu san cewa mun magance wasu abubuwa to irin shi ne irin matsala da muke da su amma kamar misalin sayan magunguna na tararren haihuwa gwamnatin tarayya ta kan bada kuɗi sai dai wannan karin sun ce ba su da kuɗi shi ma sun rage kuɗi da yawa to masu bukatan kuma suna da yawa cewa za mu yi iya gurgudu amma za mu ci gaba da roƙon gwamnati ta sa hannu dan mu tabbata mun sa duk kowa da kowa macen da take bukata yaro magidanci da yake bukata matashi da yake bukata yarinya da ta ballaga tana bukata ya zama nan suna da yancin su ce eh za su yi amfani da shi ba a fada a jefar akwatami ko kuma a yi wani abin da bai dace ba
to a halin da ake ciki yanzu zaki ce an samu nasarar raguwar mace-macen mata a wurin haihuwa kenan
eh an samu akwai raguwa amma ba mai yawa ba an samu raguwa domin raguwar kama daga shekara 2009 ne ko zance 2009 in kika dubi
2009
in kika dubi yanayin yanda mace-macen aihuwa ta dan ragu kadan amma a Najeriya yau 111 kowane garin Allah ya waye mata suna mutuwa haka
mata 111
kwarai da gaske to idan ya zama na cewa da gwamnati bata sa kuɗi sosai ga lamarin asibitotin ba manya-manya kamar wanda zaki ce National Hospitals ba ƴan kankana na da ake kira primary health center wanda jama'a da ke iya tafiya masu anguwa suke iya leka an sa musu ƙwararren ma'aikaci an sa musu abubuwa da ya dace na taron aihuwa lafiya ba to matsala ba ta kare ba sai gwamnati ta kasance ta koya ma irin a ce loko-loko ana kiran midwives da nurses din ana koya musu training ana dada koyar musu da yake nan ba a sa musu kayayyakin aiki a wuraren nan kuma ya zama na cewa da midwives an tabbata sun je karkara sun fara aiki ba amfanin a samu kama a wurare Lagos suna da yawa barkate amma baka iya in ka tafi Jalingo da kyar zaka iya samu mutum daya a cikin primary health center bai dace ba gwamnati in ma incentive din ma za ta ba su dan wani kudi ne domin a tura su karkara su dinga taimaka mata su zauna lafiya da rayukan su kuma a kwace kan din suka zo aifuwa ya zama na za su iya aifar su iya taimaka matan karkara din su aifu lafiya shine abun bukata gwamnati ta san abin da za ta yi
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kammala jin hirar Madina da Hajiya Kori, mu shakata da wannan wakar.
Taimakawa matan karkara din sa'ihu lafiya shine abun bukata gwamnati ta san abin da za ta yi to man zamanin ya wuce ga cewa da har yanzu a Najeriya a yanda kowace kasa ke tafiya yau ko Ghana nan kaje kin san cewa da sun yi gaba to ya kamata mu ma gwamnati ta dan taimaka ta tausaya wa matan da suke can masu aihuwa domin a tabbata an sa dai kuɗi kasafin kuɗin nan a dan dada shi neman ilimi da kuma lafiya babban muhimmi ne kuma ita ƴa mace karantar da ita fahimta ne kuma basira ne wa dukkan mu cewa da in ka sa ƴarka ƴa mace ta karasa karatu zaka ga cewa da in ma aure kai mata ƴaƴanta za su zama na daban ne suke da wanda bata yi karatu ba shi yasa abin so ne ya zama na cewa da a bar ƴaƴa mata su ci gaba da karatu kaɗan ba ce ka su aure ba amma a bar su su yi karatu tukuna kada dan idan suka yi karatun ai ko miji ba na gari ba ka ba su za su ce ba sa su shine muhimmanci to kuma abubuwan da muke roƙon gwamnati ta taimaka mana su sarakunan da kuma masu tafiya da al'adun mu su ma su sa baki ba amfani duka mu zauna karazube
to bari in fara da batun shawarwari ga gwamnati kin yi misali da kwararru ma'aikatan kiwon lafiya a jiha kamar Lagos suna nan da yawa har ma ba su da ayyukan yi amma in kika zo kamar jihar Taraba Jalingo sai ki tara cewa ga marasa lafiyan amma kuma ba kwararru to wace shawara zaki ba gwamnati wajen inganta wuraren ayyukan da rayuwarsu na su ma'aikatan mai yiwuwa harkan tsaron da kika faɗi a Arewa maso gabas shike tsorata wasu ba sa zuwa can
eh to kamar misali kin ga dai yanzu barin dauki ma a ce
jihar mu Borno
eh shawara zan bayar dan san samu ne kafin gwamnatin tarayya ma ta yi zan buƙaci Governor Zulum Professor Zulum ya maido da dun midwives da suke nan da raina yan Borno su dawo su tallafa ma state din in ma zai ba su allowance ne in ma me zai ba su din su dawo su yi aiki a cikin Borno haka malamai retired din mutun da bai wuce shekara 70 ba a maido da shi ya taimaka wa kasan dan awarware domin ba kowa zai so ya ce ya baro garin su da yake kwance lafiya ya ce zai dawo Borno ba mu ne kadai zamu iya tsayawa kanmu mu yi wa kanmu to shine shawara na gashi wa gwamnatin tarayya in ya zamana cewa da albashi ne za a bayar har da alawas kamar yanda da muka sani ake yi a lokacin da muke secondary school wuraren su 70s a ba su motar hawa a ba su gida to in shi za a yi wa ai wannan din domin a samu doktocin nan su ko ba suna ko ina ba a guri daya ba su kuma doktocin da suke can din roko ne za a yi musu cewa da lafiyar jama'a fa shine yasa suka kama wannan karatun su kai su tausaya wa jama'a domin masu neman lafiyan suna da yawa su tausaya musu a gangaro a zo su yan jiha gwamnatin su kuma su san cewa da akwai tallafin da za su iya musu dan su rike su shine kadai mu kuma zamu ci gaba da koyarwa zamu ci gaba da fadakarwa zamu ci gaba da taimakawa gwamnatin Najeriya don ta ci maburinta
akwai lokacin da kuke ganawa da gwamnati saboda waɗannan ayyuka da ku kuke ma wannan ƙasa
eh akwai lokacin da muke ganawa da gwamnati kin san duk kowane ma'aikaci da zan ce ta majalisar dinkin duniya da ke nan gurin akwai fanni ta shiya ta gwamnati da ta shigo da mu ciki sai da gwamnatin kasa ta yi amanna tukuna ake ciki to wannan kofar shigan ita ce Ministry of National Planning and Budget sai kuma Ministry of Foreign Affairs to wa'annan ta diplomacy da kuma wannan ita ce da ake signing agreement agreement wato yarjejeniya yawa yarjejeniya tsakanin mu da gwamnatin Najeriya sukan kira mu lokaci a ce akwai takaddar da Najeriya take da ita kamar kundi ita ce UNDAF document abunda Nigerian government din ta rubuta a wannan takaddan UNDAF din shine kowace ma'aikaci na majalisar dinkin duniya kudin ta za ta shiga ciki ai gyaran ko ai aikin tare to akan kira akan fadi kuma nawa aka kashe akan fadi kuma nawa gwamnatin ta bayar so akan yi wannan haka kuma da jiha da muke aiki su ma mukan zauna mukan tattauna eh gashi kaza ya kamata mun yi namu kuma ku yi naku ku kawo gudumayan naku wayansu ba sa ma ba da gudumayan sai sun dauki alƙawari za su yi mun sa hannu a yarjejeniyar da sauri to sai kaga an yi shekara da shekaru ba sa ba da kukkubu amma duk da haka ba mu daddara ba because aikin mu shine mu tabbata mun canja rayuwar jama'a mun canja rayuwarsu daga inda muka gano su mu matsar da shi gaba ba baya ba to su ma mukan tattauna da su wannan ministry na planning ma mukan yi
ma'aikatan tsare-tsare
ma'aikatan tsare-tsare tabbas haka
ban ji kin yi maganan kuɗi da kila gwamnatin tarayya ya kamata ta ware ko a kasafin kuɗi na taimakawa bangaren kiwon lafiyan ba kuma ganin cewa idan suka ware wannan kuɗi daga bangaren gwamnatin tarayya ta sauka har zuwa gundumomi inda ake samu waɗannan ƙananan asibitoci da mata ke zuwa
ito wannan gwamnatin tarayya yawanci zaki ce kasafin kuɗi daga bakin gwamnatin tarayya ke fitowa sai kuma ka samu jihohi su kuma su ce su ma sun bada nasu kasafi na iya adadin jihar ya kamata ya zama na cewa da akwai tattaunawa da ganewa cewa da yawan kuɗin nan fa kamar ma yanzu naji wai an rage ma kuma bai dace ba tunda jimlar jama'a da ɗaya take kuma karuwa take kowane garin Allah ya waye bai kamata ya ce ta wurin fannin lafiya cewa da an rage kuɗi ba yanzu sai dai a ce an dada shi ba kowa ne yake da samun da zai ce zai fita kasar waje don a ji alwara da lafiyarsa ba gwamnati ta tausaya ta maido da kuɗin nan su ma gwamnati su tausaya wa jama'a da ke karkashin su su ma ciyamomi na local government su tausaya wa jama'a da suke kasa da su ya zama na cewa da za a samu kowace karamar asibiti a samu kwararre guda daya a samu nurses koda guda biyu a samu midwife guda biyu kuma a samu kayan aiki shine babban muhimmancin abu da za su yi don lafiya domin in aka ce maka jama'a ba lafiya a kasa wannan abin da ake so a mora din a ce an yi aiki tare din ba zai mayu ba komai yana bayar lafiya ne to rokona shine dai kadai gwamnati har ila yau ta yunkura ta yi fiye da yadda take domin jama'a suna bukata a lura da su tabbas
kina ganin kaman shigowar ku kasashen nahiyar Afirka ko kuma kasashe masu tasowa irin su Najeriya a ganinki alheri ne shigowanku kuna ku kawo irin wannan tallafi
eh to idan zaki alheri ne babba ma'ana na shine wato wani ba ma kasashen da yanzu ba a ciki ai kuma yanayin gwamnati yadda ta so ne za ta yi da duk wani majalisar dinkin duniya da take kasar ta ba kuwa ce a cikin kasar ta
duk kowane bangaren majalisa
eh duk kowane bangaren majalisar dinkin duniya take kasar idan gwamnati ta gayyaci majalisar dinkin duniya ta zo ta kafu tana da muradin akwai abubuwan da take so ta yi mata in kuma aka karkace ba a yi to wannan kungiyar masu adadi da muke da ita nan laifin ta ce da ba ta tuhume ta ta aje ta ta ce ba dan wannan tsarin muka sa yarjejeniya tsakanin mu da ku ba ku sake dawowa kan hanya ga abin da kasar take bukata gare ku ga abin da muka sa hannu bisa ga wannan gwamnati na da yanci ta ce kowane bangaren majalisar dinkin duniya an ba ta yin abin da ya dace a ce mata ta tafi wasu kasa sun yi to amma sai gwamnati ta kafa idanu ta ga cewa da abin da ake yi din daidai ne bisa ga tsari da kuma yarjejeniyar da aka damkawa hannu
wato kenan in ana bin doka
to wannan kuma ya rage ga gwamnatin ya zama na za ta iya bin tattalin ta dinga tambaya kuma tana lura da me ake yi a cikin kasar ta tabbas idan da a ce babu majalisar dinkin duniya a nan cikin Najeriya ga wanda yake nesa bai san bambancin ba amma ga wanda ya san cewa da mun je gurin ko kuma in dauki ma muhimmanci babba guda daya ga matar da take yoyon fitsari wa shekara 25 yanzu ta warke ta san me bambanci
sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya